Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masuraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Litinin 31 ga watan Mayu shekarar 2021. Sarfil Hashin Gumen Letter da Barka Almasi Garba da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kawo muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji halin da ake ciki game da dokar hana yawo da shafi jihohin kudi biyar. Haka kuma za a ji matakan da shugabannin ECOWAS suka cimma a wani taron COL da aka gudanar a Ghana kan halin da ake ciki a kasar Mali. Muna kuma dauke da rahoto na musamman kan bude zauren sauraron ra'ayin 'yan Najeriya kan yiwuwar sake fasalin kundin tsarin mulki. Sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku. Amma da farko sai an fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Demokradiyya kanta tana cikin hadari a nan gida da ma sassan duniya, inji shugaban Amurka Joe Biden a wani gargadin da ya yi yau Litini yayin da yake ajiye furanni a makabartar sojoji ta kasa da ke Arlington, Virginia. Biden ya yi waɗannan kalaman ne bayan da shi da mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris da manyan jami'an sojojin kasar suka yi hidimar ajiye furanni a makabartar kasa din ta Arlington. Abin da muke yi yanzu, yadda muke girmama sha'anin tuna gwarazanmu da suka fadi, zai yi tasiri kan ko shin demokradiyya za ta jure na lokaci mai tsawo ko a'a. A cewar shugaba Biden, a wani nuni a fakaice da kutsawa ginin majalisar dokokin tarayyar Amurka da masu neman sauya sakamakon zaben da aka yi a watan Oktoba suka yi ranar 6 ga watan Janairu. Zaben da Biden dan jam'iyyar Democrat ya kayar da shugaban kasa na lokacin Donald Trump na jam'iyyar Republican. Wasu jami'an tsaron kasar Turkiya sun kama wani dan kanin malamin addinin musulunci nan da ke nan Amurka mai suna Fethullah Gulen a wani aikin harkar tsaro da suka yi a kasar waje, kuma sun kai shi kasar ta Turkiya inda zai fuskanci shari'a, a cewar kafar yada labaran gwamnatin Turkiya a yau din Litini. An kama Salahuddin Gulen wanda ake nema a Turkiya kan tuhumar kasancewa mamban wata kungiyar ta'addanci a wani aikin tsaro da hukumar leken asirin Turkiya MIT a takaice ta gudanar, a cewar kamfanin dillancin labarai na Anadolu. Rahoton bai ambaci inda aka kama shi ko kuma lokacin da aka kai shi Turkiyyar ba, amma an yi imanin cewa dan na kanin Gulen ya zauna ne a kasar Kenya. Hukumomin leken asiri na Burtaniya tare da sauran hukumomin tsaron kasashen yammacin Turai na taimakawa ma wani sabon bincike da Amurka ke yi na gano asalin cutar corona, a cewar wasu jami'ai a bangarori biyu na yankin Atlantika. Binciken zai fi mai da hankali ne kan ɗakin binciken ƙwayoyin cututtuka na Wuhan da ke China, yayin da ake ƙara zaton wannan cutar da ta gallabi duniya ta kuma yi sanadin mutuwar miliyoyin mutane. Ba mamaki daga wannan ɗakin bincike ta fito zargin da ita kuma China ke matukar ƙaryatawa. Jami'an gwamnati a Burtaniya sun gaya ma jaridu a London jiya Lahadi cewa zargin nan na cewa daga ɗakin binciken cutar ta sulalo na da tushe, wanda hakan ya sha bamban da shakkar da hukumar leken asirin Burtaniya ta shafe tsawon watanni 18 tana nunawa. Kasar Iran da manyan kasashen duniya 6 sun samu ci gaba a tattaunawar da suke yi ta farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta 2015, to amma har yanzu ba a daidaita kan wasu muhimman batutuwa ba, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran a yau din Litini. Iran da manyan kasashen na duniya sun shiga tattaunawa a birnin Vienna tun a watan Afrilu don kullo da matakan da Amurka da Iran za su bi game da takunkumi da kuma harkokin nukiliya kafin a cimma yanayi na cikakken mutunta yarjejeniyar nukiliyar. Kowane zagaye na tattaunawar da aka yi a Vienna ka iya zama sharar fage ta ƙarshe, abun da Said Khatibzadeh ya gaya ma taron manema labarai da akan yada mako-mako ta gidan talabijin kenan. Kasar China ta sanar yau Litini cewa za a yadda kowanne ma'aurata su haifi ƴaƴa uku-uku, wanda wannan wani babban canji ne daga tsarin nan na ƴaƴa bibbiyu kawai tsanani, bayan da wasu alƙalaman baya-bayan nan suka nuna yawan haihuwa ya yi ƙasa sosai a wannan ƙasa wacce ita ce ta fi kowacce yawan jama'a a duniya. an amince da wannan canji ne yayin wani taron da shugaba Xi Jinping ya jagoranta na kwamitin gudanarwa na jam'iyya mai mulki. A shekara ta 2016, China ta soke tsarin na haihuwa daddaya wanda aka bullo da shi don tseda yawan karuwar jama'a. Tsarin haihuwa biyu tsanani din ya kasa hanzarta yawan haihuwa yayin da tsadar kula da yara wanda ke karuwa a biranen China ke sa ma'aurata jinkirin haihuwa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara ne da zuwa yankin kudu maso gabashin Najeriya, inda dokar hana yawo ta fara aiki a wasu yogogi saboda tsaro. Alfonso Sokodugwe na ɗauke da wannan rahoton.
Bayanai daga sassa daban-daban na yankin kudu maso gabashin Najeriya sun nuna cewa umarnin zaman gida wanda kungiyar fafutukar kafa kasar Biafra ta IPOB ta wajabtawa kowane ɗan kabilar Ibo da ma mazauna su biyo a duk faɗin kudu maso gabas da ke kasar kabilar Ibo ya yi tasiri sosai, kamar yadda wasu mazauna jihohin yankin suka bayyana.
Alhaji Halabi Ismail mai ba mu gwamnatin jihar Ibo shawara akan hanyar tsaro da makiyaya. Gaskiya wannan dokar aka bayar na IPOB da suka bara kan zaman cikin gida yau. Da gwamnan garinmu wato mai girma gwamna David Wade Umari ya ce kowa ya fito. Duk wanda hasali ma yake cewa duk wanda bai fito ya buɗe kasuwa a shago ba za a riƙa shagon shi. Amma daga baya kuma ya ce jama'a a bi doka a zauna a gida kar a fito. Saboda kasancewa fitowar zai sa su ɗan IPOB za su kai ma wanda suka fito kasuwa attack su ma kai attack. So saboda kai ɗauki ran mutane sai mutane shiga wani hali shi sa kawai daga baya ce kowa ya zauna a gida. To yanzu hakan nan muna zaune kowa na zaune a gida amma a cikin anguwa ana harkokin yau da kullum da aka saba.
Ibrahim Sumaila mazauni Enugu. To yanzu haka dai halin ciki na dokan da aka sa na kowa ya zauna a gida gaskiya kusan kowa da kofi ba wanda ya fita daga cikin al'ummarmu da muke a nan. Kuma gaskiya kamar in ka bi kan hanya yanzu ba za ka ga kowa ba dai gaskiya dukkan mutane suna gida ba wayansu wanda suka fita dangane da dokar da ta kawar.
Wato kowa ya bi kenan.
Dai gaskiya mutane da yawa sun bi gaskiya don yanzu haka da nake tsara da kai ba wani motsin wani abu da yake gudana na kai kawo kama da mota ko kuma keke da wasu abubuwa na zirga-zirga da ake gaskiya babu wani abu da yake zuwa yana dawowa.
In ne Garba Talle ina jihar Abia Ora Kabonius Market amma IPOB abinda suka yi nema dai kowa ya zauna a gida don a nema a zauna lafiya. Inda an ba tashin ne na 'yan kasuwa wanda kowa da kowa yana neman zaman lafiya. Yawwa kuma Allah ya yi hanyoyi Allah ya ajiye mutane da dama a wajen wanda Allah ya target su a bukin su da a wajen. To ka ga duk wani da za a fi zaman lafiya mazauna a ba suna neman ta. In ka matakin tsaro sosai akwai matsaro. Gaskiya akwai tsaro.
Suna na Alhaji Hamza Abdullahi kuma ni mazauni da wuri Imo State. A to mutane dokar da sun kafa ai horo ne kamar kada a zo a lalata musu kaya saboda sun ce kada kowa ya fito. Za su fito su yawata kamar haka duk wanda bai rufe kaya ne ba za su halbe shi su kwashe kayan. To shi yasa mutane sun kaji tsoro.
Alhaji Abu ne daga Kauka da Alan Gara. Halin da ake ciki muna zaune a gida da insha Allah ba wani jini damuwa. Kowa na gida a zaune lafiya lau.
Shin an bi ita wannan dokar zaman cikin gida da kungiyar IPOB ta ce kowa ya bi?
Ya ne dokar. Amma ka ita zaune da ta tana bi ta wani matsala ga wani shi yasa aka ce kowa zaune a gida.
Wato ba fita kasuwa ba yau da kuma gudanar da wasu.
Ba wanda ya ta kasuwa zaune a gida a zaune.
A cikin makon da ya gabata ne kungiyar IPOB ta gargadi kowa a yankin kudu maso gabas ya kasance a cikin gida a rana ta yau 30 ga wannan watan domin karrama jaruman Biafra waɗanda suka sadaukar da rayukansu suka mutu a yakin basasan da ya kammala a shekarar 1970. Da can kungiyar ta shirya kowai zaman cikin ɗakane jiya Lahadi kafin ta ɗage shirin zuwa yau domin akasarin al'umman yankin su samu su gudanar da hidimomin ibadar Lahadi a jiyan. Alfonso Sokodugwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya.
A gaida Alfonso Sokodugwe, kungiyar ECOWAS ta gudanar da wani taron kola kasar Ghana domin neman mafita ga halin da ake ciki a kasar Mali. Wakilin Marwan Abbas ya hado mana da wannan rahoton.
An shirya taron kolin na musamman don canza hali da ake ciki na rikici a kasar Mali a dalilin kamewa da riƙewa da kuma murabusin din da ya biyo baya na shugaban kasar da premiersa bayan gabatarwar da tsohon shugaban tarayyar Najeriya kuma wakili na musamman na ECOWAS har yau mai yin tsakani na kasar Mali yayi. Shugabannin kasashen sun nuna damuwa matuƙa gaya game da irin hali da kasar Mali ta tsinci kanta a ciki wadda ya iso a tsakiyar tsarin yarjejeniyar mika mulki. Shugabannin kasashen sun buƙaci cikin hanzari a saki tsohon shugaban kasar da prime minister sa wadanda aka yi wa daurin talala. A wata sanarwar bayan taro na Accra, kungiyar ECOWAS ta bada sanarwar dakatar da kasar Mali daga kungiyar kamar yadda yake shimfiɗe a cikin kudurinta. Haka kuma shugabannin kasashen sun buƙaci a nada sabon prime minister cikin hanzari da kuma sabuwar gwamnatin gamin Gambiza ta ci gaba da cirin mika mulki. Ministan harkokin wajen da haɗewar nahiya uwar gida Shale Ayekobo Chuwe ta shaida wa 'yan jarida bayan taron cewa ra'ayin dakatar da Mali ya dace da matsayar kungiyar ECOWAS na rashin amince da fitina da kin yadda da rashin bin doka da rashin biye wa dokar da ke tafiyar da kasar.
We all know the situation in Mali, the situation being that there's a
dukkan mu mun san irin hali da kasar Mali ke ciki na rashin tsaro. Sama da rabin kasar ba a hannun gwamnati yake ba, yana a hannun 'yan ta'adda ne da masu tada zaune tsaye. Wannan ma kawai wani abu da ke buƙatar gyara, don haka ya zama wajibi ga shugabannin kasashen nahiyar su duba baki ɗayan lamarin ta ɗaukan matakai yadda hakan ba zai sake afkuwa ba. Ra'ayin shugabannin kasashen Afirka shine a yi tafiya kamar yadda ka'idodi sun ka nuna a kan demokradiyya da mulkin kwarai, tare kuma da dakatar da Mali daga kungiyar ECOWAS da kuma cewar ta yi aiki da ECOWAS da kuma har yau tsarin mika mulkin na kan hanyar cin maburi wanda shine mai da al'umman Mali ga mulkin demokradiyya, saboda hakan zai yi tasiri ga sauran nahiyar Afirka ta yamma. Madam Ayekobo Chuwe ta yi kira ga kasashen duniya su ci gaba da taimakawa Mali ta kasance akan hanyar demokradiyya bisa limana.
We are asking, appealing to all the international communities to continue to engage Mali and to
muna kira ga kasashen duniya su ci gaba da yin hurɗa da Mali, su taimaka wa Mali yadda ba za su ga wuce daga kan hanyar mika mulki ba, saboda duk abin da zai sami Mali zai yi mummunan tasiri akan al'ummanta. Wannan ba shine burin mu ba. Mun dage kan lallai su bi wa ka'idodin mika mulki wanda zai do da su bisa tafarkin mulkin demokradiyya. Kungiyar ECOWAS ta buƙaci mai yin tsakani Goodluck Jonathan ya koma Mali cikin mako ɗaya ya tinkari waɗanda sun kai ruwa sun kai tsaki akan ra'ayoyi da aka ɗauka ɗin nan. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Radwan Abbas, to yanzu kuma lokaci ne da sani Shaibu Malamfashi zai shigo da rahoto na musamman.
A Najeriya, a gobe ne al'ummomin yankin kudu maso kudu za su hallara a cibiyoyin sauraren ra'ayoyin jama'a game da gyaran da za a yi wa tsarin mulkin kasar, a yayin da sauran shiyoyi biyar ɗin GB, Laraba da kuma Alhamis ne za su gudanar da nasu, kamar yadda muƙaddashin kakakin majalisar wakilai ta ƙasa Ahmed Wase wanda ke shugabantar kwamitin gyaran tsarin mulkin. Shin meye tsarin mulki kuma ya zai shafi rayuwar talaka? Farfesa Abdalla Oba Adamu ya yi fashin baki.
Duk wani gyara da za a yi a tsarin mulki ba zai shafi talaka ba sai talakan ya riga ya san wani takamamman menene wannan constitution din.
Shi tsarin mulki ana yin shi ne saboda a kare haƙƙin jama'a, haƙƙin ƴancin da zaka faɗa abinda zaka cin, haƙƙin rayuwarka, haƙƙin da ka nemi abinda zaka yi sana'a ingantacciya, kula da lafiyarka, a kula da iliminka, a kula da duk abinda zai sa rayuwarka ta ji daɗi. To idan ya zamanto cewa an kai wani matsayin da yake ana ganin fa zaman ba zai yiwu ba, ya da farko ana ganin cewa eh za a iya zama tare. Yanzu kuma an kai matsayin da wani suna cewa bai kamata a zauna tare ba saboda ra'ayin ya bambanta. To wannan constitution review din da ake son a yi na gyaran tsarin mulkin dole ne a zauna a tambayi juna a ji to wai shin a za a ci gaba da zama a yadda ake, ko akwai wani gyara da za a yi wa ita wannan tsarin mulkin saboda ya gamsar da kowa da kowa.
Tsarin mulki na 1999 shine yake amfani da shi har yanzu. Sai da aka yi watanni 9 ana yin taro wajen gyaran sa, wannan kuma gyara da sanarwar da aiwatar da shi kasa da kwana 10. Shin ko da kai wata hanya ne yanke da za a iya bi don kara wannan taron tasiri da ta goma shi? Alhaji Sulhama ya halarci gyaran tsarin mulki har sau uku na Najeriya a baya. Ya kawo Hamzari.
Da ma ana neman sauki, da sai a ɗauko wato rahoton taron gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya da aka yi a ƙarƙashin Abacha da shawarwarin da aka kawo na yanda za a sake tsarin zaman ƙasa da kuma irin iko da ya kamata kowane mataki na hukuma ya samu da kuma yanda za a kasafta arzikin ƙasa. Sannan a ɗauko rahoto na taron ƙoƙarin gyara tsarin mulkin Najeriya da kuma mulkin nata shi kansa wanda aka yi a ƙarƙashin Obasanjo akan irin gyaran da ya kamata a kundin tsarin mulki kuma da irin gyaran da ya kamata a yi wa salo na mulki a cikin ƙasar Najeriya. Sannan sai a ɗau wato taron da aka yi a ƙarƙashin Jonathan Goodluck a 2014 wanda aka kawo shawarwari na yanda za a gyara kundin tsarin mulki na yanda kuma za a sake kasafin tsarin zaman ƙasa wanda zai biya bukata mafi yawan mutane. To ni a gani da na an aka ɗauki rahotannin nan guda uku aka saka wani kwamiti ce duba waɗannan rahotanni da shawarwarin da aka kawo sai ya tace ya kawo wata farar takarda.
Gana nufin white paper kenan
da gwamnati da su kansu majalisa za su duba wata kila da an fi samun matsaya mai kyau a kan yanzu a cikin wannan ɗan ƙanƙanin lokaci.
Batutuwan da za a yi muhawaran a kansu sun haɗa da matsalar tsaro, kafa 'yan sanda na jiha, sake tsarin rabon dukiyar ƙasa, haramtawa Fulani yin kiwo da mashekari a kudu da kuma yammacin ƙasar, da kuma batun ɓallewa daga Najeriya don cin gashin kai. Dauki batun tsaro, shugaban majalisar dattawan Najeriya Ahmed Lawan ya faɗi a wajen taron da aka yi game da harkokin tsaro a Abuja cewa watsan da aka yi da ƙananan hukumomin mulki shine umul haba'isin da ya jefa Najeriya cikin halin da ake ciki yanzu.
We have diminished the local government system. I think we can attribute some of the security issues to the absence of functional local government system. For me, I think the time has come for us to take up the challenge to ensure that the local government system functions in keeping with looking for ways for solutions to the security challenges that we face.
Yace lokaci yayi da mu mahukunta ya kamata mu maida hankali wajen tabbatar da cewa kananan hukumomin mulki sun samu damar gudanar da ayyukansu kamar yadda ya kamata cikin wadata bisa tsarin da ta kafa su don magance kalubalen da Najeriya take fuskanta a halin yanzu. A nasa jawabin sarkin Ile Ife wato Oni na Ife Oba Adeleye Enitan Ogunsi ya ce shugaban majalisar dattawan Najeriya fa ya faɗi gaskiya domin nukurkushewar da aka yi wa ayyukan ƙananan hukumomi shine ya jefa mu a halin da ake ciki yanzu kowa na kuka.
Let us be very truthful in this country. In this gathering, the Senate President mentioned the key factor, the collapse of local governments. It has completely collapsed. They are underfunded. You don't even reference them for anything. We all have faults. All of us here. It's very important for all of us to know that we are not all sealed. Let us engage a lot of youth organizations that understands.
Yace ba a yin komi da su domin ba su da wadatar kuɗin da za su gudanar da ayyukansu kamar yadda ya kamata, kuma ba ma a sanya su a harkokin tafiyar da shugabanci. Anan ne yace mu fa dukkanmu muna da laifi mun matakar ba a yi gyara a al'amuran ƙananan hukumomin mulki da kuma abin da ya jibanci samarwa matasa ayyukan yi ba. Rayuwarmu tana cikin hatsari. Ku kanku 'yan siyasa ba kwa iya yin walwala a cikin gari sabili da rashin tsaro. To matasa fa suna fama da yunwa da fatara, gashi kuma a hasali suke. Saboda haka sai fa an yi gyara a wannan al'amari, in kau ba haka ba to za a yi cinkuna makadangare. Batun kafa 'yan sanda na jiha al'amari ne da tsohon sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Suleiman Abba ya ce ba laifi ba ne kafawa, to amma ya yi ta'alikin cewa duk wanda zai baka riga diba ta wuyansa.
ita Najeriya fa kasa ce wacce ta hada jihohi guda 36 da kuma Abuja. Wannan suna da rundunar yan sanda wanda akwai commissioner yan sanda kuma dukkan su suna karkashin sarkin general kaman yadda tsarin mulkin kasa ya bada. Ya kamata a tattauna kafin a ce za a yi. Tattaunawar kuma ita ce ta yaya waɗanda suke fama a yanzu haka ba su iya biyan albashin ma'aikatan su za su yi idan an ba su aikin dan sanda. Ta yaya gwamnonin ma za su tabbatar da cewa ba za su karya wannan aikin dan sanda kamar yadda suka karya a kananan hukumomi ba. Kowa ya sani da cewa kananan hukumomi suke da mulki na harkar tsaro. Local government chairman yana hada kai da DPO, yana hada kai da sarakuna suke bada tsaro a kananan hukumomi. Waye ya karya su? Kowa ya sani gwamnoni ne. Gwamnoni ne suka sha gaba a cikin harkar kudaden su. Suka sa yau local government chairman bai da karfin da zai taimaka wa jiho. Idan ba su iya yi a local government ba, ta yaya za su iya yi a jiha? Idan ba su iya biyan albashi ba, da aikin dan sanda a gaskiya abu ne mai matukar bukatar kuɗi. Kuma kowa ya sani a jihohin nan akwai waɗanda ba su iya biyan ma'aikatan sallana su kula da harkar tsaro. Misali gwamnan Ondo ya taɓa faɗa lokacin da ake maganar sun fito da Amurtuku, ya faɗa cewa ba wani dalili ba ne illa suna son su mulki harkar tsaro. Bawace suke so kurum dan dai da gaske suke yi to tallafa wa 'yan sanda a samu tsaro shi ne ba alheri.
Wani batu da ya fi ɗaukan hankalin jama'a shine batun ɓallewa don cin gashin kai daga Najeriya. Shin ko yaya 'yan Najeriya ke duban wannan lamari? Barisa Hassana Ayuba Tula cewa ta yi.
Kasan nan rabuwansa fa sai ikon Allah, rabuwansa zai yi wuya. Ne kaga na ɗaya akwai mutanen arewa da suka yi aure a kudu. Akwai yankunan da suka yi aure a arewa. Akwai mutane da yawa da dukiyoyin su na kudu. Akwai yankunan da dukiyoyin su na da yawa a nan arewa, ba wanda zai so ya tashi ya tafi ya bari. Shi yasa rabuwan kasan nan zai dan bada wuya. Gaskiyan kenan. Ya zama wajibi ne su zauna kuma su sake tattace rayoyin mutanen da suka ji. Kafin nan a mika ma shugaban kasa cewa ga abin da aka jiwo.
Shin wani shiya na iya ballewa daga wata kasa cikin sauki ba tare da an kai wurin rana ba? Dr. Awal Abdullahi mai yin sharhi ne game da harkokin siyasar cewa yi.
Tarihin duniya ya nuna cewa ba a taɓa yunkurin raba ƙasa a zauna lafiya ba. So duk wani wanda ya tunani yana son ya balle, ina tabbatar maka ita gwamnatin tsakiya ba za ta taɓa bari ta zauna ta balle ta basu su balle ba. Zan baka misali. Lokacin da ƙasar Germany ta rabu biyu, kafin a yi wannan an ɗauki sama da shekara goma ana yaƙi. An yi haka a Sudan, sama da shekara goma yaƙe-yaƙe aka yi ta yi aka zo suka rabu. Yanzu da suka rabu, Southern Sudan suna nan suna yaƙi. Kan junansu da junansu yanzu haka. Kasan Cameroon akwai ɓangaren Turanci akwai ɓangaren Faransanci. Su ɗan Turanci suna so su ɓangare amma ana nan ana yaƙi.
Ta dai bayyana cewa a wannan tarurrukan share fage da ake yi yankin arewa abinda ya fi damun wasu da yawa shine a kirkiro musu jiha na kashin kansu. Yayin da su kuma mata suke neman a ƙara masu guraben ɗaunin iko kamar dai yadda Zainab Babaji ta zanta da wata mata yadda ta halarci irin wannan taro na share fage.
Suna na Jummai Madaki na shugabancin rapper. Muka ce 35 bisa dari. Ba mu faɗa muke da su ba.
Kenan wai har yanzu ko ba gamsu da wato abin da ake yi ma mata ba. Bayan idan kika duba ministoci akwai mata, ƙananan hukumomi akwai mata, jiha akwai mata, bai har yanzu ba su gamsu ba.
A'a ba mu gamsu ba. Muna cewa a ba mace na ƙwari don ta san da ta fito. Ta duba ƙasawan mace ta daga ta, ta sa ta a kujerun da ita ma za ta taimaka.
Sansha Manofashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gai da Sani Sha'ibu Malam Fashi yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Da ya rage saura makonni biyu wato makafa da gasar kullun kafa ta ce kofin nahiyar Amurka ta kudu wato Copa America har kawo yanzu babu tabbataccen inda zai karbi bakuncin gasar. Da farko dai an tsara kasar Argentina ce za ta karbi bakuncin gasar tare da haɗin gwiwar kasar Colombia. To amma kuma an karbe damar daga Argentina a ranar 20 ga watan nan na Mayu biyu bayan jerin zanga-zanga da aka yi a kasar ta Argentina. Hukumar kwallon kafar nahiyar Amurka ta kudu ta ce an cire Argentina daga karbar bakuncin gasar ne saboda yanayin da ake ciki a kasar a halin yanzu, inda ko bayan zanga-zangar kasar kuma na fama da hauhawar annobar coronavirus. A yau Litinin ne ake sa ran hukumar za ta tattauna domin cin matsaya akan mataki na gaba da za a dauka akan gasar. Mai horar da 'yan wasa Zinedine Zidane ya ce yayi murabus daga mukamin sa a kungiyar Real Madrid ta kasar Spain ne saboda ya gano kungiyar ba ta da yakini a kansa. Zidane dan kasar Faransa ya sake barin kungiyar a karo na biyu a ranar 27 ga watan nan na Mayu bayan da kungiyar ta kasa lashe kofi ko daya a kakar wasanni mai ban kwana ta 2020 da 2021. Yayi aikin horar da 'yan wasan kungiyar na farko ne daga shekara ta 2016 zuwa 2018 sa'ad da yayi murabus. Kana kuma ya sake dawowa a cikin watan Maris na shekara ta 2019 a cikin wata buɗaɗɗiyar wasiƙa da wata kafar yaɗa labaran Spain ta wallafa. Zidane ya ce ya bar kungiyar ta Real Madrid ne saboda ba ta yi amanna da shi ba, haka kuma baya samun goyon baya da kwarin gwiwar da yake bukata na gina kungiyar. Kocin ya sami lashe gasar zakarun Turai har sau uku a jere da kuma gasar La Liga ɗaya a zamansa na farko a kungiyar ta Madrid, kana kuma ya lashe gasar La Liga ta biyu a komawarsa ta biyu. Masu fashin baki kan lamuran wasanni na ci gaba da sharhi akan karon battar karfe tsakanin Chelsea da Manchester City a wasan karshe ta gasar zakarun Turai ta wannan shekara. Chelsea wadda ta yi waiwayin mamaki a dab da karshen kakar wasanni ta sami nasarar doke Manchester City da ta lashe gasar Premier ta bana da ci ɗaya da nema ta kuma daga kofin na zakarun Turai a filin wasa na Porto da ke kasar Portugal a ranar Asabar. Shehu Nasiru Italy na daga cikin masu bibiyar lamurran kwallon kafar Turai.
Guardiola shi ya ci Man City fatan inda yake yi har ya kawo final shi a bai buga ba, ya kashe standing midfield ɗin shi kuma shi Sterling inda ya sa kuma ba shi yake sa ba, ko da yake sa wurin nan sai ya sa Rodri tsakiya, to sai ya cire Rodri sai ya sa Sterling sai kwallo tai ta mutu. Su kuma Chelsea kaga ai ta tsakiyar nan ce ta inda babu standing midfield ɗin ta nan sonka shiga a yan kakula duk 2 and 3 in su babu wanda ka tahiya, to dan shi ne kaga Sterling da Mohamed sai an kai ko babu su cikin kwallon.
Wannan ne dai karo na biyu da Chelsea din take lashe gasar ta zakarun Turai a tarihi, bayan da ta taba lashe gasar a shekara ta 2012. A yayin da Manchester City ko wannan ne karon farko da ta sami kaiwa wasan karshe ta gasar, to amma mafarkinta na daga kofin na zakarun Turai karon farko a tarihi bai kammala ba. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
A gaida na Sanyinna, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Demokaradiyya kanta tana cikin haɗari a nan gida da ma sassan duniya, in ji shugaban Amurka Joe Biden a wani gargaɗin da ya yi yau Litini yayin da yake ajiye furanni a makabartar sojoji ta ƙasa da ke Arlington, Virginia. Biden ya yi waɗannan kalaman ne bayan da shi da mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris da manyan jami'an sojojin ƙasar suka yi hidimar ajiye furanni a makabartar ƙasa ɗin ta Arlington. Abin da muke yi yanzu, yadda muke girmama sha'anin tuna gwarazanmu da suka fadi, zai yi tasiri kan ko shin demokaradiyya za ta jure na lokaci mai tsawo ko a'a. A cewar shugaba Biden, a wani nuni a fakaice da kutsawa ginin majalisar dokokin tarayyar Amurka da masu neman sauya sakamakon zaben da aka yi a watan Oktoba suka yi ranar 6 ga watan Janairu, wasu jami'an tsaron kasar Turkiya sun kama wani dan kanin malamin addinin musuluncin nan da ke nan Amurka mai suna Fethullah Gulen a wani aikin harkar tsaro da suka yi a kasar waje, kuma sun kai shi kasar ta Turkiya inda zai fuskanci shari'a, a cewar kafar yada labaran gwamnatin Turkiya a yau dinnan Litini. An kama Salahuddin Gulen wanda ake nema a Turkiya kan tuhumar kasancewa mamban wata kungiyar ta'addanci a wani aikin tsaro da hukumar leken asirin Turkiya MIT a takaice ta gudanar, a cewar kamfanin dillancin labarai na Anadolu. Hukumomin leken asiri na Burtaniya tare da sauran hukumomin tsaron kasashen yammacin Turai na taimakawa ma wani sabon bincike da Amurka ke yi na gano asalin cutar corona, a cewar wasu jami'ai a bangarori biyu na yankin Atlantika. Binciken zai fi mai da hankali ne kan ɗakin binciken kwayoyin cututtuka na Wuhan da ke China, yayin da ake ƙara zaton wannan cutar da ta gallabi duniya ta kuma yi sanadin mutuwar miliyoyin mutane. Ba mamaki daga wannan ɗakin bincike ta fito zargin da ita kuma China ke matukar ƙaryatawa.
To masu raro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku dosa abokin aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalamu si Garba da ya tana gabatar da shirin da kuma Julie Leather's Gresham wanda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Sarfil Hashim Gumel ne ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.